sauraro, assalamu alaikum. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kimanin makonni uku kenan da shirin ciwon yamace ya fara duba batun cin zarafin mata musamman a zamantakewar aure bayan da wani magidanci a jihar Edo ya harbi matarsa a hannu da bindiga har ya kai ga yanke hannun baki daya. Zauren ciwon yamace ya karbi bakoncin barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, da Hajiya Halima Baba Ahmad, shugabar gidauniyar Center for Juvenile Delinquency Awareness, gidauniyar da take fafutukar wayar da kan mata da matasa. Mun tattauna akan wasu dalilai da suke haifar da matsalar cin zarafi tsakanin ma'aurata, matakan da suka dace dangi da abokan arziki su dauka, tanadin da doka ta yi wajen shawo kan matsalar, da kuma matsalolin da suka dabaibaye harkar shari'a. A makon jiya, Hajiya Halima tana bayani kan irin dabarun da iyaye suke amfani da su a da don gano halin da sabbin ma'aurata suke ciki, inda take cewa
idan mace tana zaune a gidan mijinta, hankalinta a kwance kamar yadda take zaune a gidansu, ko akwai wani matsala. A wannan zuwan da aka yi na farkon nan, za a fahimta. Kuma alhamdulillahi, har yanzu mu ma hakan nan muke yi idan aka yi auren ƴaƴanmu. Idan mata ɓoye, mu mun riga da mun sani, amma ko mun sani ba za mu gwada mata ba, ba da wani abu, saboda kar ma a nuna mata an sani ɗin, ta ji daɗin an sani ɗin, ta fara wasu ɗabi'u marasa kyau.
To, matashin mu a yau shine tambayar da na yi wa barista Amina Umar. Barista, akwai rukunin al'umma da suke ganin cewa kamar bangaren shari'a yana ba masu aikata laifi kwarin gwiwar ci gaba da aikata laifin a bisa la'akari da yadda ake jan shari'a a kotu. Wai me yasa lauyoyi suke jan shari'a a kotu? To, sai a biyo mu a cikin shirin ciwon yamace.
To, abinda akwai matsaloli da suke jawo haka, kuma abinda nake so mai sauraro ya fahimta shine ita shari'a tana da wasu turaka da ake ce ma pillars, wanda turaken nan zamu iya cewa guda hudu ko kuma guda biyar ne, tunda magana muke ta muna son mutane su fahimci me ake ciki. Waɗannan turakan guda biyar, idan ɗaya bai yi aiki ba, to duka hudun ba za su yi ba, tunda guda biyar ne. Idan biyu suka hada kai suka yi aiki, uku ba su yi ba, to ba za a samu ci gaba ba. Idan kuma a ce gaba ɗaya hudun su hada kai lokaci guda su yi aikin, a zo a gani bangare ɗaya tak ya ki yin aiki, to nan ba za a samu ci gaban shari'a ba. Waɗannan turakun da muke da su sune, na farko misali, akwai shi kansa wanda ya aikata laifin. Idan kika je farfajiyar kotu ko cikin ɗakin kotu, za ki ga waɗannan mutanen guda biyar, babu makawa sai an gansu. Na biyu, akwai lauya mai gabatar da ƙara, wanda muke cewa prosecution counsel. Na uku, akwai wanda ake cewa defense counsel, wato lauya mai ba da kariya. Akwai ita kanta kotu, sannan akwai hukumar gidan gyaran hali da tarbiyya, wacce aka fi sani da hukumar gidan yari. To, duk sanda waɗannan guda biyar ɗin ba su cure sun yi aiki a lokaci guda ba, gaba ɗaya shari'a za ta faɗi. Me nake nufi da haka jiya Aisha shine, yanzu misali a ce alƙali ya zauna, misali lauya mai gabatar da ƙara ya zo, lauya mai kariya ya zo, alƙali ya zauna, amma hukumar gidan gyaran hali misali ba ta kawo wanda ake wa shari'a ba, saboda wasu matsatsaloli nata waɗanda ba zan arbakin su in ci musu albasa ba, amma kowa ya san cewa gidan gyaran hali da tarbiyya a ɗaure yake da matsaloli kala-kala da abubuwan da yawa da gwamnati ya kamata a ce ta samar musu. Zama da su da mu'amala aiki ta samu ka fahimci haka. Sannan misali, in ƙara ɗauko miki wani ɓangare, a ce hukumar gidan gyaran hali ta kawo wanda ake tuhuma, lauyan kariya ya zo, lauya mai gabatar da ƙara bai zo ba, kuma kotu ta zauna, kin ganin ma babu yanda za a yi ai shari'a, saboda dokar ƙasar mu ta ce babu yanda za a yi idan mutum ana tuhumar sa da irin wannan laifin, a ce shi zai gabatar da kansa a kotun, dole lauyan gwamnati ne zai gabatar da shi. Haka abin yake, shi ma idan kika dube su za ki ga suna da tarin matsalolin da za su iya hana su zuwa kotu, wanda ya hada su ma da ababen sufuri, kayan aiki, karancin ma'aikatar shari'a da abin da ya kama da haka. Haka misali, idan ake ka dau bangaren a ce kowa ya zo, kotu bata zauna ba, saboda ita ma wata matsalolin su. Kamar misali, ma'aikatan kotu duk sun hada da kotu, a ce ko registrar bai zo ba, ko ba a dauko file din wanda ake tuhuma ba, ko wani abu makamancin haka, wannan shari'ar ba za ta iya gudana ba. Sannan uwa uba, idan na dauke miki matsalolin tarakunan da muke fama da su, su kansu hukumar bincike wanda kundin tsarin mulkin Najeriya su ya ba mu dama su bincike su gabatar da wanda ake tuhuma, su kansu idan kika duba zaki ga adabaibaye suke da matsaloli, wato hukumar yan sanda. Hukumar yan sandan nan wallahi zaka tausaya musu, babu kayan aiki, babu ma'aikata yanda ya kamata, ba a ba su horo daga lokaci zuwa lokaci, yanayin albashin su ba a magana, ba su suka gaya mana ba, amma saboda mu'amala aiki da muke da su mun fahimci wannan abun haka yake. So su ma sai kiga sun dauki lokaci, ba su da kwarewa irin ta kasashen da suka ci gaba, kamar irin wannan su forensic evidence da ake da su, wanda binciken da za a yi shekara ana yi, da akwai ci gaba a hukumar yan sanda wajen yin bincike, za ki ga abu ne wanda a minti kasa da minti 10-15 an yi bincike, wanda kwata-kwata a arewacin Najeriya ina jin forensic lab din nan da muke da su bata wuce guda 1 ko zuwa 2 ba. Muna da mutane sama da miliyan 50 a arewacin Najeriya, to yaya za a yi aiki ya ci gaba?
To barista, ba na tura numfashinki ba, zan dakatar da ke anan, amma zan baki dama nan gaba ki karasa wannan bayanin da kike yi mana. To Hajjia Halima, wannan tambayar ta kice, wasu matakai ne suka dace al'umma, dangi da ma hukumomi na gwamnati su dauka don shawo kan wannan matsalar ta cin zarafi?
Na san akwai lokacin da muka yi ta faɗi tashin NGO da ku ƴan media, har Allah ya taimako aka samu aka tabbatar da wannan doka na cin zarafin mata. Duk lokacin da nake maganar mata, ina faɗan mata kowane iri, mata walau mace mai aure ko kuma matan da an ci mata zarafi ne tsakaninta da mace ƴar uwarta, ko kuma da wani namiji ma wanda bai shafi mijinta ba, ko kuma da ɗan uwanta. ƴan uwa maza suka ci zarafin ƴan uwansu mata. Baka haka miji, yanzu tunda ana maganan cin zarafin mace a gidan miji ne, yanzu ana samun wannan cin zarafin sosai. Hanyar da za mu bi ya zama na cewa wannan abin an yi amfani da wannan, har mata su ƙara fahimtar cewa lalle wannan dokan na nan har yanzu yana aiki, shine wajen wayar da kan al'umma, mata duka wanda suke da aure da matan da ba sa da aure, dole ne ya zama an yi wannan abin a lokaci daya, saboda fada ne wanda ake na abin da ya shafi maganar mace ne, da wacce take gidan miji, miji zai ci zarafinta, ko kuma ƴan uwarsa za su ci mata zarafi, da kuma matan da su ma kansu ba sa da maza, amma kuma suna samun ana tage musu haƙƙin su fiye da yadda ake tsammani. Ni kan ma na a yanzu haka nake gani, wani cin zarafin da ake ya mafi na cikin gida wanda ake yi, saboda musamman dan baki misali, akwai wani lokaci so da yawa daki ga namiji yana son yarinya ne, ya kawo sadaki gidansu, ya aje sadakin nan, ya hana wani ya fito ya neme ta, ya hana ta ta auri wani, kuma sannan ya aje sadaki ba abin da yake mata sadaki, sai ya wata ɗaya, wata biyu, ya wata shida, wani lokaci shekara ma yana yi, wasu ma har sadakin su ya tafi shekara, akalla ba a kasara ba, in ya kawo sadakin nan shikenan yana gani ya kama ta kenan, ba zai bata kuɗin sabulu ba, ba zai bata kuɗin da za ta ɗan yi wani hidiman ta ba, a babu wannan, ballanta na aje uwa uba maganar kayan sallah ko wani ɗaukar ɗawainiyanta, a gani na inda zai zama ma doka yanzu akan wannan, dan miki daga ran da ya kawo sadaki ma ƴa mace ya zama na daga ranar zai fara ɗaukan ɗawainiyanta, saboda duk da ɗan daɗe wanda ya yi bai zo a iya akai auren nan ba ko, to zai zama ma mace da ɗan sauki, saukin shi ne bai zama na an batta cikin kunci da baƙin ciki kuma ga sadaki ba. In namiji yana ɗaukan wannan ɗawainiyan, ko dan daukan ɗawainiyan ma zai ga ya kamata lalle ya auri matan nan ta tafi gidansa domin ya huta da wannan ɗawainiyan, inda an yi haka da an taimaka mana mata, saboda yanzu gaskiya maza suna amfani da wannan, ko kuma namiji sai ya aje sadakin daga baya sai ya kikiro na bai ci uwansa ta ce ba ta so, ko kuma ba sai ya ce baya so, kinga duk wannan shi ma mummunan cin zarafi ne. Kuma matsalan cin zarafi, idan aka ci ma wata mace zarafin, to wani hanya, to kowane hanya ma tana gani idan ta kusanci al'umma kamar za a ci mata zarafi.
To barista, kina bayani game da matsalolin da suka dabaibaye fannin shari'a, ko kuma in ce yadda ake gudanar da shari'a?
ala ayi halin abinda nake kokarin cewa shine wayannan jinkiri da ake samu wajen gabatar da shari'a abu ne wanda ba za ka taba iya fahimtar sa idan ka kalli fuska daya ba. Kowace fuska tana da matsalolinta a cinkushe a tattare da ita. To idan kika hada turakunnan wanda a takaice a iyakoki na baki turaku biyar wanda idan zaki fita wajen kotu a harkar gudanar da shari'a da suke da ruwa da suke zaki sako ma'aikatar da ake cewa law reform commission wato ma'aikata ce wacce take je gwamnatin jiha kuma ana da ita a tarayyar Najeriya wacce take da alhakin duba dokokin nan a ga ina ne suke da matsala ina ne suke kawo jinkiri ina ne suke kawo mutane tsaurin fahimta a gyara ita ma wannan ma'aikatar zaki tarar da cewa tana da kalubale da yawa ba a sabunta dokokin dan su gudana da sauri ba a sabunta dokokin dan hukuncin ya wadatar da wanda aka ake tuhuma to idan kika duba haka nan kika zo bangare wanda yake shi ma muhimmi ne kamar yadda na gaya miki bangaren yan sanda su suke da alhakin bincike da gurbanarwa su ma za su ga suna da matsaloli Hajiya Aisha idan har mutun zai yi duba na basira kuma na tsanaki akan matsalar da suke kawo jinkiri a tafikar da shari'unmu a Najeriya gaba daya matsaloli ne masu yawa wanda kuma gaskiya ba za mu ji tsoron fada cewa waɗannan matsalolin sun fi yawa daga bangaren gudanarwa wato bangaren gwamnati
mai sauraro anan zamu dakata a cikin shirin ciwon ƴa mace a yau amma idan aka biyo mu a shiri na gaba zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zamu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu barista Amina Umar Hussein da Hajiya Halima Babu Ahmad sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Muazi nake cewa mu ne lafiya.